haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun tabo batun tazarar haihuwa ko family planning a turance, inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli da illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma ma implant wanda ake dasawa da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Zamu daura ne daga inda muka tsaya
domin bakitan zamu dangara wannan bayani din ga addini. Idan har aka dubi yanayin rayuwa a yau, ina ganin kamar bayan alfanun abun a bangaren kiwon lafiya, idan muka dubi yau a yadda rayuwa ta kasance, duk abin da zaka yi a addinin ce zaka iskira cewa yanayin rayuwa yana iya dan taba shi ko kuma yana iya dan canza shi. A yau mun waye gari aka sannan bayanai korafe-korafe da ake yi game da arewa a ya ta kallaka ne akan rashin kula na musamman da ake ma yara da ake haihuwa a Karazubi. Ni abin da nake son nuna a nan shi duk da yake ni ba kwararre ba ne a bangaren nazari da addini, to amma dai ni ina mai ra'ayin da cewa akwai alfanu na musamman a tattare da tazara daga haihuwa zuwa haihuwa, domin akallan akwai kiwon lafiya na yaranka, na biyu akwai maganan makarantansu da sauransu. Duk da yake dai musamman shirin za a ce komai Allah yake yi haka ne, amma kuma kamar yadda Bahaushe yake cewa wai daidai kudinka daidai shagalinka, ni ina ganin kamar a yau yanayin rayuwa kuma yadda ta shafi addininmu da kuma zamantakewa irin ta, bai tsammani akwai wanda zai yi ikirarin da cewa wai tazara daga haihuwa zuwa haihuwa ba ta da fa'ida ba.
Madallah, wato bincike ne ya samu muna ma'anan ma'anan shi ne idan aka ba da tazara ya wuce kuma shekara biyar, akan lura cewa akwai wasu matsaloli da akan samu, domin shi tazaran da ake so ya zamana daga tsakanin shekara biyu zuwa hudu, wannan shi ne tsaka-tsaki wanda zai yake ba yara da uwa da ita kanta uwa amfani, yaro ya samu kulawa, ya samu ingantaccen lafiya, kwakwalwarsa ta kimiyya yadda ya kamata, ita kuma ma kanta uwan ta maida shinta yadda ya kamata. Sai dai shi kuma wannan tsawon lokacin da akan bada in ya wuce shekara biyar kuma yana da nasi illolin ga ita kanta mahaifiya da kuma shi kansa da musamman ga ita mahaifiya. Za ki ga cewa misali dan ta zo naƙuda za ta iya samun kuma wasu matsaloli wanda zai sa ita ta wahala, sannan abin da za ta haifa shi kanshi da ya zo a wahale, wanda kuma wahala abin haihuwa in ya wahala a wajen naƙuda yakan zama cewa akwai yiwuwan ya samu hatsari na kwakwalwarsa ma ta iya tafiya. To wa'annan duka abubuwa ne wanda ke nuna cewa shi wannan tazaran yadda Ubangiji ya tsara shi ya zama da cewa abu ne da ake so a yi shi tsaka tsakai, dai ba kai kankanta shi da yawa ba, sannan kuma kar ya zama da ka kai shi nesa da yawa.
To anan bari in danganta shi da bangaren shari'a. Idan muka yi la'akari da tanade-tanade dokokin kasa da kasa kamar international law kenan a turanci, mafi yawancin kudurorin majalisar ɗinkin duniya da na kungiyar Turai a yanzu nan baya-baya kungiyar tarayyar ƙasashen Afirka, mafi yawancin kudurorin da suka gabatar game da wannan al'amari suna kira ne ga ƙasashe su tabbatar da cewa sun shata buƙatar tazara daga haihuwa zuwa haihuwa a dokokin ƙasashensu. To a shari'ance akwai wannan tanade-tanaden, sannan akwai kuma wani abu shi ma din a shari'ance ne, kamar yadda shi likita ya bayani can baya, akwai fahimta ta doka da cewa akwai watannin da idan har an taɓa ciki wannan zai kasance za a ɗauke shi kamar kisan kai ne aka yi ma mai rai, a turance muna kiran shi infant style. To amma watannin da aka ƙayyace akan haka ɗin shi ne wata shida kamar yadda ya bayani ne can baya akwai kamin wannan wata shida din idan har akwai dalilin a zubar da ciki shari'a ba za ta ga shi a matsayin kisa ba na farko kenan idan muka duri tanadi tanadi na yancin ɗan adam abinda muke ce ma human rights a shari'a an ce akwai tanadi na musamman akan human rights ko rike dai abu ne na kasashen turawa bai riga ya yi karfi a wannan bangaren namu na Afrika ba to amma duk da haka dai a shari'a an ce din akwai kiraye-kiraye da ake yi da cewa mace tana da dama matsayinta na mata tana da dama tana da yanci ta nemi da cewa mijinta ya fahimta da cewa ta ba da tazara akan haihuwa ta farko da haihuwa ta biyu tana da daman ta nemi mijinta ya bata wannan haƙƙi dalili da tanadi da aka yi na wannan fannoni daban-daban na dokokin ƙasa ni matsayina idan muka bar wannan bayanin da nayi matsayina na magidanci ban tsammani gurbin mace ne na ta tunkare ni ta nuna min da cewa ai ga abin da take so ta yi ba sannan kana son ka ji abin da a sa mata ko a yi mata allura ko kuma a sa wani abu a jikinta wanda zai hana ta ɗauka ciki fahimta ta ita ce abu ne wanda ya shafi kuɗa ta aurantaka idan har ya kasance an na zauna da iyali na mun fahimci junan mu game da wannan al'amari ban yi tsammani abu ne wanda zan ce ina adawa da shi ba
waje idan dai matarka ta je asibiti ta je ta yi ba tare da izinin ka ba menene hukuncin da zaka ɗauka
ito na farko dai zan ɗauke shi cikin huska ne da kuma rashin sanin mutuncin aure domin idan ana magana aure ba ana magana bangare ɗaya ba ana magana miji ne wanda yake shine shugaba sannan da mace ta dalili da haka bai yiwuwa kowa ya gaban kansa
eh to professor ya gabatar da shinfiɗa akan wannan kuma lallai kam kamar yadda ya faɗi wannan abu ne da ya shafi mataki da ma'aurata za su ɗauka tare ba wai mutum ɗaya kawai ya ɗauka ba so in dai akwai fahimta da jituwa da juna abu ne shawara ne wanda na jangi wanda mata da miji za su ɗauka ba wai na mata ne ita kaɗai ta fi cewa bari ta je ta yi gasarin haihuwa ba
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na zama da kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Halima Abdulrauf Salamun Abu da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata mazantawa ƴaƴan kishiya. Ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya ci mana. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. A yi sauraro lafiya.
A gabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Wallahi akwai matan da kasinan mun suna ji a ta kafafa na ka kashe ƴaƴan idan ba ta ban wallahi landin. Kamar na koro bayanin na yau gabarini wanda dakin banni na je inda ba ni kowane ɓangare yana da nashi rawar da yake takawa ba ɓangaren mace kawai ba ta kanta society akwai role ɗin da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a yi a kan ɗaya domin mutane ta ke yi wa magana sai a yi kafin a farko shimfiɗa ta ya ce miki duk zan tuka miki da kika yi akan layi kuki ba ni da ja. Illa ka ce ƙari zan yi da fadadawa. Kafin na inkin ɗauko ina magana ne ɓangaren mata. To kuma na zo kan magana ki ta fubaci. Ina magana a kan ilimi ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba hu. To tun a wannan sai magana ta ki ta zo sai ne ƙoƙarin imani. Wata kasan in ta yi ta shiyar da wani ma Allah zai ba ta lada. In ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada. Sai wacce aka shuka ta a kan tarbiyya. Daga dubin da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin ta muguntar ba. Sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan. Za ta san cewa in na taimaka a ɗanwani ya karatu ɗana na taimakawa. Ƙarshe Allah zai buɗa mu. Idan na ciyar da ɗanwani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na. To tun da in ba ta ga practically a gidansa ana yi ba in ba a tarbiyya ba ce. Komin ilimin ka wata ba za ta iya ɗanwani. To ballantana kyautayi koyarsa ake yi. kuma su ko miki ana kungada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ta kongo to ke ma inda kika je zaki wanda ku ra abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki ki abinci to kinga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da lutu ba kinga anan iyayenta da zasu yi tambaya sun shigo ne a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fiye da gold din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi gidan nan da nake tattaunawa da a yanzu shi ma fadakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wannan Allah ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a daga zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin keso ko in ce mun san cewa muna yin keso kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban fiki ne kuma kuma da banta daga kuma ba ki hada su da suwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara dan da yake da uwa a kusa da shi mun suwar ta da banta ke da dan da ba shi da uwa a gidan babansa dan da ba shi da baba a gidan babansa a firki ce yake saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautani ba ba zan taɓa manta ba wataran mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayu sai na babbasa alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa kana kalle shi sai na ce ini sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaran nan bacci ya cinye ka a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa cewa game da wannan yara duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ne mutu wani ba amma abin ya ba ki tausayi ya ba tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da annabi sallallahu alaihi wa sallam maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko ka san kin ga ba rinda wannan bayanin naki sai yanzu kuma ni kuma da wani bayani wanda nake son shi na makalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da ina mai kira da fatan gaba amma ina san ko da yanayin lokaci wanda ni ko da mutum hatta da na gani fa wanda yake da irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata banya da ni ko min across da ina wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nake akan ni ko mata da yawa irin di abubuwa ne ba su yi danta da kalke da kike ne abin labarin ta kike cewa idan ba ki kashe min auren ya ba zan iya ke fadawa cikin kushin Allah da kuma in ke ba kai na cikin abin da zan jawo kai na wata rayuwar da ban san irin ta ba nake ne kake mijin shi ya halmazu mun abin da nake so mu hannu shayi da nake so na fada wata gaban ne ya mamu kalle ki kan lokaci hana mu shi ne gaban maza da kansu suke kwanci da dukin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekace wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tun da dama Allah ya tuka su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu ko mun san da Allah ya halicci namiji bayan shi ya halicci mu kuma shi ya tuka ta shi to me yake abin da nake so a nan shi ne ita ƴaƴa biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dangi da ya aka dinga tafiya haihuwar mata ta fiya idan ciwon da ya auri wata tana zuwa cikin ikon Allah wannan ta haifi ɗa namiji wallahi shi ne game da cewa ya ɗauki kan duniya da tunaninsa da wani abinsa ya karkata kamfaninsa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai akauntinsa da wasu abubuwa daga ƙarshe akwai sanda kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mutu na so ce mun yau shi da babansa zai kwana a kan girgirsa take haka zai kore ni daga ɗakinsa ƴaƴana kuwa sai dai tunanin anya wannan kuku ne to kin ga anan banda maza da suke tauye misali ne da din wadata take yi Allah ke su shi ne ke gurgurdan azumi amma ba ki ga ganin yayin wanda wannan zai sa macen dole ta samu kanta, inda ba muna wai bawa mace kuzari ta yi hakan bane, amma muna so maza su duba cikin gidajensu, su sa ido a kan gidajensu. Wallahi matan nan take in na kalli dannan sai in ji kamar kin shaki, in na kalli dannan sai in ji kamar sun halaka aiki. Ni ya dana ba ƴaƴa bane take nemi mai kuka yanda kika san. To kin ji anan maza da suke tsine kawwa mata ke hannunsu, maza da Allah yake muku su ne alrijalikan wamu da adalata, Allah yake muku alrijalu da daraja. To su ma suna da kuniyar gudunmawa da suke bayarwa wajen ƙetacewar zuciyar mata, da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa. Yawanci ana yin abin maza ba su sani ba.
Dama ina da niyya in gangaro kan wannan in ma gaba da ɓangaren mace.
To ai aiko ga shi ne miki shara ba da sa'ida sai ki kora bala ba.
Babu komai shi isa shi maganar ni da ke ɗin ta fi daɗin haka. Wato idan kika zo wannan ɓangare, tun farko na fara magana a ƙasar Hausa muna da wani tsari mara kyau, ba za mu kuma ji tsoron fara ba. Wani tsari ne mara kyau a ƙasar Hausa? Aure a kan mani. Mutikara ba a ce mai aure daga babin maniji ba. To duk wata matsala a domestic violence ne, wa'annan matsalolin yaran ne, rigimar ƴaƴa, rigimar mace da mijinta ita kaɗai, rigimar mugunta.
Wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai
ƙara. Criteria ɗin ƙarin aure a musulunci wadata ne, wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya. Shi kanshi auren ƙarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin manufa da alkum ba'a. Idan ka samu ƙarfa ba'a, ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta a kan muhalli, ciyarwa, shayarwa. Wannan ba'a nan cikin kawai ba, akwai maganar ƙwarar ilimi a ciki, akwai maganar san da ciwon ɗa ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi, akwai maganar ciki da ƙwaƙwalwa. Wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabarin wa'annan. To amma idan ka ce feminism ne, must you always be talking from the masculinism side?
To ala tilasta sauraro, anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, musamman ma bakin namu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon.
A Najeriya dai a yanzu haka shinkafa na neman gagarar talaka a sakamakon yadda farashin ta yayi tashin gauran zabo a ƙasar. Shinkafar dai na ɗaya daga cikin manyan abincin da 'yan Najeriya suke amfani da shi a matsayin cimakar yau da kullum. A baya dai gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da shinkafar da ake nomawa daga ƙasashen waje, a wani mataki da gwamnatin ta ce zai taimaka wajen bunƙasa noman shinkafar da ake yi a nan gida Najeriya. To sai dai tun daga lokacin da aka dakatar da shigo da shinkafar 'yar ƙasar waje a Najeriya, aka riƙa samun tashin farashin shinkafar babu ƙaƙƙautawa, farashin da ke neman gagarar masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya. Ga abinda wata daga cikin masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya ke cewa akan wannan al'amari.
Sunana Alhaji Zakari daga nan Mina. Gaskiya to da nakan sai shinkafa harin aji, amma yanzu gaskiya yanda yanayi lokaci ya canza, gaskiya nakan ma ɗan daɗe ban ci shinkafa ba saboda yanayin tsadar shi.
Amma farashin da nawa kike sai yanzu kuma abun nawa?
Kaga da shinkafin gwamnati dubbe wuci mudu a ce 500-600 ba.
Dan kwanakin baya kenan.
Kwanakin baya kenan. Yanzu kuma gaskiya shinkafa mudu zaka ji an ce ma har naira 1000, na ƙasa kuma a ce maka 900. To kaga ni rabon da ma an ci shinkafa yanzu gaskiya na kwambi. biyu.
Wannan abun ba na talaka bane ke.
Gaskiya shinkafa yanzu ba na talaka bane, gaskiya.
Malam Kabiru Abubakar daya daga cikin manoma ne a Najeriya, kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Eto, kaga shi a ka'ida na abubuwan sayarwa, ai wanga ina maka lissafi na duniya ne gaba daya. Duk abin da yake samuwa yana da yawa, to bai yiwa ka ji an ce yana da tsada. To duk inda zaka ji an ce abu yana da karanci, dole a samu matsala. To fi sabilillahi akwai waɗanda ke lura da abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa gaba daya. To fahimtar da suke yi ma abun yana da wahala, ko kuma in ce fahimtar da suke yi ma abun yana da rauni. Tunda abin da nake so ka lura shine muna iya tunawa akwai jihar Kebbi da aka yi maganan cewa shinkafanta na iya ci da ƙasan gabaki daya. To abin da zaka yi lissafi yanzu, karancin da ake samu na shinkafan a Kebbi ya wuce ma yanda ake gani. To wa'annan jahohin da ake ganin shinkafan su na iya isan ƙasan gaba, zai isa ƙasan gaba wallahi. To inda za a ce kila muna nomawa nan kuma ana sake shigowa da wata, dole zaka ga wannan farashin ya kare, ya zamanto cewa kowa na samun yanda zai yi da sauki ya sarrafa a gidan shi.
No, amma ita gwamnati ta ce ta yi haka ne domin shinkafan mu ta gida ta yi daraja. Wannan dalili kana ga yana da tasiri a daidai wannan lokaci.
Eto, kaga ita fahimtar gwamnati daban, fahimtar manomi daban. Abinda nake nufi a nan shine manoman mu suna cikin talauci fiye da yanda kake tsammani. Saboda yanzu noma fa kallon fuska biyu ake yi ma noma. Yanzu duniya sun rabu da noman da muke na duka katu. An koma abinda Turawa ke ce mechanized farming, wato noma na irin injinoni na sarrafa harkar noma. To amma zaka zo ka cimma gwamnati gaban da zata bayan kamar a raba tractor, a zo a ya zamanto cewa an ba manoman bai zuwa wajen su. Abun sai kaga in an zo za a yi rabo da tallafi da ake bayarwa duk ya kare wajen yan siyasa. Akwai manomin da zaka zo ka cimma saboda lalura na abincin da zai ci da damina kafin rani ya kama, ko kuma zai aurar da diyan shi sai ya je ya runci kudi a wajen wani. To kaga irin wannan abubuwan dole zai sa ya sai da amfanin gonan bai ma san inda aka.
Duk da yake dai hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya sun ce suna daukar matakan tallafawa manoma musamman na shinkafar. Daga cikin matakan dai har da bullo da shirin nan na Anko Barowa a ƙarƙashin babban bankin Najeriya da ke baiwa manoman tallafin bashin noma shinkafar. To amma Kabiru Abubakar ya ce a ganinsa sassauta dokar shigo da shinkafar 'yar ƙasar waje zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala na tsadar shinkafar.
Eto, gaskiya ni dai kamar yanda na ce, ko lokacin da aka fitar da tsari na maganan cewa a kulla boda, ni a fahimtar da na yi gaskiya ba abu bane wanda zai warware matsaloli abin da ya shafi masarufi a nan ƙasar. Saboda in an shigo da shi yana da yawa a nan ƙasar, mu kuma a yanda ake harshashen cewa waɗanda muke da su za ta iya ɗaukan jahohin da suke noman suna iya ɗaukan nauyin shinkafan da misali ake sarrafawa a ƙasan ga, ba haka nan bane. Saboda labarin da gwamnati take ji daban, abin da yake faruwa a zahiri daban. Manoman ga yanzu kamar wanga shekaran suna kokawa game da maganan taki. An yi lissafin kaga bara gwamnati ta ce a sai da taki 5,500, amma ina mai tabbatar maka bana sai da aka sayi taki har 10,015. Kaga taki kanshi ya ninka wajen so uku. Ina labarin ka fara tunanin a ce abin da ka noma, akwai manomin da ina mai tabbatar maka yana kallon masaran shi ko kuma shinkafan shi ya san bata girma ba kuma lalacewa za ta yi, amma bai da kuɗin.
A gefe guda ma gwamnatoci a matakan jihohin Najeriya sun ce suna iya ƙoƙarinsu wajen tallafawa manoman, kamar yadda kwamishinan kula da ma'aikatar dabbobi da gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Duhuduku, wanda ya yi magana a madadin gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari na tallafawa manoman shinkafan ya yi ƙarin bayani.
Kamfaninmu na casan shinkafa da ke Bidda mun ba da shi ga wani kamfani mai suna Elephant Group. Saboda shi wannan Elephant Group din kamfani ne da ya shahara wurin sha'anin shinkafa. Dama mai girma gwamna ya gaya mana cewa duk kamfanin za mu ba wurin nan ya kasance kamfani da ya saba aikin, ba wanda za su je su abin nan ba. Kuma shi wannan kamfani ya yi alkawalin zai sa naira zunzurutu har miliyan 500 saboda ya gyara kamfanin, ya fito da shi a kuma fara sarrafa shinkafa a wannan kamfani ana kiran shi Koika. wannan kamfani din a ainihin kasar Korea ta Kudu ta gina muna shi, ta ba mu shi kyauta. So yanzu haka muna da hadaka da kamfanin Elephant Group, su za su ci gaba da sarrafa shinkafa a wannan ma'aikatar.
Da wannan zai sa a samu saukin shinkafan ne ko kuma menene zai?
Allah ya so yarda. Dama ka san a jihar Naija jiha ce da ta da aka sani ta yi suna wurin noman shinkafa, saboda ɗan kalura duk ƙasar nan kusan kashi 35 zuwa 40 shinkafa da ke Naija suke saya suna za suna sarrafawa. Ɗan kalura muna da sha'anin tsaro da yasa wurare da wada aka sani da noman shinkafa ba sa yin noman. Tsakanin da Allah, ina ganin ba a taɓa ma noma shinkafa irin wadda aka saba na ba a Niger State, saboda kuma muna ganin da kaka ta zo farashin shinkafa ta sauka warwas.
Amma an samu ambaliyar ruwa wasu wurare kuma ya ɓata shinkafa. Akwai wani tallafi da ita gwamnatin jiha za ta ba musamman masu wayannan gonaki?
Muna nan muna kammala sunayen wayannan da abun ya shafa, da izinin Allah kuma jiha za su taimaka musu.
To ko shakka babu dai a wannan lokaci manoman shinkafar na buƙatar tallafin gaggawa a Najeriya, musamman ganin yadda ambaliyar ruwan bana ta yi awon gaba da dubban gonakin shinkafa a jihohin Kebbi da Niger, jihohin da suke ba da gagarumar gudunmuwa wajen samar da shinkafa a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Da magana Alhaji Buba Lela Wutatta a Sokoto State Najeriya. Assalamu alaikum biyoyi. Daga nan jihar Benue. Mai magana ɗan tsoho ɗan malam Bakon na malam Anas. Ɗan kudin jihar Benue. Mun ji cewa ƴan kwadago a tarayyar Najeriya za su je aiki daga ranar Litinin. To ni na yi aiki a gwamnatin jiha, kuma na yi aiki a gwamnatin tarayya a Department of National Civic Registration ƙarƙashin ma'aikatan harkokin cikin gida. Ba mu ga wani amfani da union train da tana talakawan Najeriya ba, ko kuma ta yi wa ma'aikata ba. Ba mu ga amfaninsu ba. Wannan yajin aiki yin za ku janye ku janye kawai, domin kashe talaka ne wa yajin aiki, kashe mutane ne wato waɗanda suke kwance a ganin asibiti, kashe harkoki ne wanda za a tsarin shi ya fi abin da kuke nema a gwamnatin tarayya. Kuma kowa ya sani yanda mai yake a duniya ba wani abu ne wanda yake a ɓoye ba, kuma kowa ya sani abubuwan da ke faruwa game da ma'aikatan lantarki ba ku iya hana su cin hanci ba, ba ku iya hana su cin rashawa ba. Sai a sa tsani a ƙofar gidanka daga kawo naira 2,000 shikenan, sai kuma a saukar. Duk wannan abu union ku ya kamata ku yi faɗa da ma'aikata masu cin hanci da rashawa. Ba za mu goyi bayan yajin aiki ba, kuma kowa yake mulkin Najeriya ba za mu taɓa yadda da yajin aiki ba, ba wai sai Buhari ne kaɗai ba.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraronmu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraronmu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Mata ku zo ku je zancanta, Sabira yau ga albishiri,
Mansur tana so yin fahari,
Goran ki ce mini ma fafari,
Kaya farin ma haifari,
A yau zan yaba mai annuri,
Lalle fa yau kayo nazari, amma akwai soyayya.
To masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma.
Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.